أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبود غديا ثبت الله ميكوا ميكومي دا cikin amincewarsa da yardarsa muka sake haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin galadenci a birnin Kudu a jihar Jigawa, a wannan marece na 19 ranar Asabar 19 ga watan Ramadan a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine ɗaya ga watan 5 a shekara ta 2021 a lissafin miladiya. Za mu dora a inda muka tsaya karatunmu na jiya, fassarar aya ta 19, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisa'a karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شكرا أبين منك كرم تاوى لتاف مالم عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى منفارة عند يتي ثم قال وعاشروهن بالمعروف وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية يتي ونن يقول شي نفرق أمرنيني لألا ملوكي باير سوى كي زمن الحيري دسو واتو زمامي كو زمن تكيوة دداكو دماتوكو تزم زمن تكيوة مي كو بس أبين دا أرفي دا الآدر mutane ta tafi a kansa kuma shari'a ta tabbatar da haka wannan yace ya kunshi al-mu'ashara al-qawliya wal-fi'liya wato zamantakewar da za a yi wadda take da baki a faɗi lafazi mai kyau a saba da shi kar a yi amfani da lafazin da zai haifar da tashin hankali har ma la'alla ya kai ga rabuwa wajen aiki har yanzu kada a yi aiki wanda zai munana abu kamar da zamu zo mu bada misali insha Allah ta'ala ma'ana ya zama da baki magana mai kyau a aikace aiki mai kyau kai mata magana mai kyau tai maka magana mai kyau wajen mu'amalar aiki kai aiki da zai faranta mata rai ita ma tai aikin da zai faranta maka rai sai ce fa'ala zawji an yu'ashira zawjatahu bil ma'ruf wajibi ne akan miji ya zama alheri da matarsa min as-suhbati al-jamila wato zamantakewa mai kyau abokantaka mai kyau mallan anan ya amfani da lafazin abokantaka dan mutum ya ji cewa ita mata kawace ga miji ita ce abokiyar rayuwa kwanciya tare tashi tare ita ce abokiyar hira abokiyar shawara wurin sauke damuwa idan damuwar duniya ta damu mutum inda zai koma a kwantar masa da hankali shine wurin matarsa kwantar da hankali ta kowane irin abu da zai samar da kwantar da hankali a wurin aiki a wurin laburanci a wurin kasuwanci a waje ta kowace irin mu'amala in an dame ka an bata maka rai an ci ma mutunci an gaya maka magana marar kyau duk irin munin maganar in ka dawo gida matarka ba za ta yarda ba ko duk irin abin da aka yi maka za ka ga ita tana tare da kai wani ya zage ka duk kirkinsa sai ta ce amma ku bai kyauta ba saboda ya taba mata kai to inda zaka samu wannan nutsuwa da kwanciyar hankali akwai bukatar ya zama cewa kai ma kai mu'amala da shi mu'amala mai kyau wa kaffil adha kuma ka kame hannunka daga cutar da ita ba duka ba zagi wa badlul ihsan kuma ka mika mata duk wani abun kyautatawa daga wurinka wa husnul mu'amala da mu'amala mai kyau badali nan ya shafi karka zama marowaci wajen duk abin da zaka bayar na infaki na ciyarwa da zai taimaka rayuwar gida ta tafi ba daidai bane miji wajen mu'amalarsa da matarsa da ƴaƴansa ya zama matsulu kullun lissafi dangane da abin da zai yi ai kun ci kaza to dan me kuma ku hakura mana idan ba almubazzaranci suke ba irin wannan lafazin bai taso ba duk abin da suke yi su ne alfaharinka duk kuma irin halin da ka kai na girma da tsakaituwa da talauci duka babu inda zaka je ka dawo ka ga abin alfaharinka dai su din ne wannan iyalin haka duk abin da ka kashe akan iyalinka muddin dai ba almubazzaranci kai ba to ba hasara ba ce kamar da muka yi magana jiya akwai lada a ciki don haka ba daidai ba ne abinda wasu samari wai suke yi yanzu ana cewa har sun kafa ƙungiya ta marowata ƙungiyar kiyaye aljihu to ban san aljihu duniya dai idan mutum ya rayu a cikinta in ya gama rayuwar babu wanda ake ɗaukar kuɗinsa a sa tare da shi ya tafi da shi duk kudinka ba zai maka amfani a lahira ba haka shiga irin waɗannan dama dai galibi irin waɗannan abubuwan wasa ne da ayi dariya to amma na san kasancewar samarinmu idan ba a fadakar da wani abu ne sai ya dauka da gaske ne tunda muke mu taba jin wannan abu ba sai kwanan nan da aka ce ai ashe har ai kungiya wai ta maro watan masu kiyaye aljihun su ba sa yawa suna cewa ko daga maganar ƴan mata da suke nema ne ba za su kashe musu kuɗi ba ko ne to amma kuma abin yana zarcewa har masu iyali yawa har masu iyali kar mu irin rayuwar da zaka ga wasu suna yi a ce abinci ma sai sun auna wa matansu kwano daya kar a wuce mutum yana da wajen mutum 40 a gidansa da mata da ƴaƴa da ƴan ruko da waɗanda dai har marayu da ma almajirai da suke zuwa su ci abinci amma sai kaga an kwashi dan abu dan an auno dan abu kadan a ce kar a wuce wannan yana zare ido yana fada da wannan kuma duk bai dace ba muddin mutum wajibi ne akan ka kaci da shi to ka bashi abin da zai ci ya koshi in bai ci ya koshi ba fa zai fita nema kuma neman nan la'alla zai sa ka ji kunya a waje cewa dan wane ne kun ganci yana bara ko dan ka kare mutuncinka daga wannan ba ka bari ka rike wa iyalinka rowa da ci da sha da tufa a sa mai kyau gurgudun abinda Allah ya hore maka in dai kana da shi to kar ya zama kane wa iyalinka rowa a ci mai kyau a sa mai kyau a gode wa Allah in dai Allah ya hore to wannan ita ce ni'imar da Allah madaukaki ya maka duk abinda za ka yi wata rana kana wannan matsalolin da zumbulancin sai ka ga baka kyautata ma iyalin naka ba wata musifa ta auka kan kudin ana yi ko ba a yi gobara ce hatsarin mota babur din ya lalace da ake tattalin sa kuma sai ka kashe kudin wannan kudin da ka boye kowa ka je wurin sa ya hana karance haka wanda ka boye din nan dai da ba za ka ci da iyali ba da shi za a gyara babur din ko motar haka lamari na Ubangiji ba irin na dan adam bane wannan kuma ba kira bane cewa mutum ya rika almubazzaranci yana kashe kuɗi ba tare da lissafi ba a'a ba a koya maka wannan amma lalle rowa ga iyali ita ce mafi girman rowa da dan adam zai a duniya zaka iya hana mabukata ka iya hana masu bukata da za su zo nema almasu bara da sauransu amma iyalinka kai musu rowa to ne ita ce kimma ta rowa ƙarshen rowa kenan a ce kai wa iyalinka Allah dai kyauta wa yadkhulu fi dalika annafaqatu wal kiswatu wa nahwuhuma daga cikin abin da za su shiga cikin wannan shine ciyarwa da tufatarwa wannan din mun yi magana da yanzu akai yawa da makamantansu fa yajibu ala zawji li zawjatihi al ma'rufu min mithlihi li mithliha fi dalika az-zaman wal makan abin da yake wajaba akan miji dangane da matarsa shine abin da aka sani min mithlihi daga mutum irinsa ma'ana daga mataki irin na rayuwarsa wannan nuna mana cewa ashe Allah ya sanya mu ba aji iri ɗaya bane kowa matakin aljihunsa da matakin samunsa daban to kowa ya rayu gwargwadon samunsa ba a ce ka yi rayuwa ta wanda ya fi ka samu ba in kai wannan to zaka wahal da kanka kuma zaka shiga basussuka zaka yi abinda ba wajibi bane a kanka kai kokari kai rayuwa gurgudan aljihunka kaga ko anan ai an nuna maka cewa ba almubazzaranci ake so kai ba to amma in Allah ya hore maka to kuma kada kai wato rowa in kana da damar da zaka yi cefane na 2000 a rana to kada kai na 500 ko yawa in kana da damar da zaka yi na 1000 kada kai na 250 kai gurgudan abinda Allah madaukaki ya hore maka kana da tsare-tsare ba a hana ba ka tsara misali kana taro dan tara kuɗi zaka sai fili zaka fara gini zaka sai abun hawa ka rika kulawa a san inda za a ajiye shi kuma a san me za a ci amma duk da haka kada ya zama an shiga halin da za a ce ba a koshi ba in dai akwai maganar rashin koshi to wannan shine fa aula ai maganin sa sama da magana cewa ka tara abin da zaka sayi gida ko abin hawa rayuwa ta yanzu tilas ne ayi dawa in kun fahimci zancen da nake a samu mutum yaro cikin sa yana ciwo yana kugi cikin dare me ya faru ya ce wallahi bai koshi ba wannan ba daidai bane to a saman masa abin da zai ci a waffara ma'ana a samar gurgudan abin da Allah madauki ya hore kun dai fahimci zance na abin da ake kira shine tsakaituwa kada ka wuce iyaka kada kuma ka gaza ka zama marowaci to limitliha ita ma ga irinta mataki irin na rayuwarta fi zalika zamani wal makan a zamanin da kuke ciki a inda kuke ciki ku yi rayuwa irin ta zamaninku kuma irin ta garin da kake zaune gurgudan hali yawa kar ya zama ka je inda ga yadda rayuwa take kai kuma ka matsa ka yi rayuwa irin ta ƙauyen da ka baro in kana babban wuri kuma kana da damar da za a irin wannan rayuwa to ka daure ka sakarwa iyalinka dama a yi rayuwa irin yadda za ta kwantar da hankalinta kar ka ce a to ai tunda daga ƙauye kike to ki tabbata a ƙauye duk abin da za a yi mata sai a kallo ƙauyensu inda damar da za a buɗe da mata ta ji daɗin wannan rayuwar hankalinta ya kwanta a daina mata gori a ci da sha da tufa to ya kamata bal ya wajaba kai mata gurgudan kuma abin da Allah ya hore li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wannan shine abin da Allah ya faɗa yawa wanda Allah dhu sa'atin ma abutin yalwa li yunfiq to lalle ya kashe kuɗi ya ciyar min sa'atihi kun gani daga yalwar da Allah ya bashi ba min sa'ati ghairihi ba min sa'atihi alladhi wasa'a Allah tabaraka wa ta'ala alayhi wa man qudira wanda kuma aka kuntata masa rizquhu aka kuntata masa arzikin sa ya zama kadan ne falyunfiq to shi ma an bashi umarni kun gani falyunfiq amma daga ina mimma ataahu Allah kar ai sata kar ai zamba cikin aminci kar a zalunci mutane kada haƙƙin mutane ya biyo ta hannunka ka ɗauka abinda ba naka ba a ofis kar ka sata kar ka ƙara farashi kar ka daga kwangila kar ka duk abinda ba haƙƙinka ba ka yi iya gwargwadon rayuwar da Allah maɗaukaki ya hore maka kuma za ka yi mamakin wanda duk ya yi haƙuri irin wannan Allah maɗaukaki baya barinsa a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci sai ga Allah yana buɗa maka amma daga ka wawuro saboda ka ji yadda iyalinka daɗi sai ka ga kuma lokaci kaɗan wannan abin da ka wawura ya ƙare sai a barka abin tausayi bayan wani lokaci musamman ga ma'aikaci a ce lokacin ya yi ritaya in ya ritaya abin da yake shigowa ya tsaya duk inda kuma ake samun sababin samun ofis to an daina ba a zuwa to kaga babu wata hanya kuma da za a samu haka mutum ya sabar wa kansa matsakaiciyar rayuwa tun kafin ya ritaya shi da iyalin nasa gurgudan hali a dai tsakaita a tsakaita kuma a tsakaita yace wa hadha yatafawatu bi tafawuti al-ahwali wannan yana bambanta gurgudan yadda halaye suka bambanta garuruwa suka bambanta asali ya bambanta gida ya bambanta irin zaman da ake ya bambanta ma'ana abinda wani zai yi ba lallai wani ya iya shi ba abinda wani ya iya ba lallai wani ya iya ba zaka kowa gurgudan matakin da Allah ya bashi to yayi abinda zai iya daga cikin abinda malamai suka ambata dangane da wannan husnul ishra a kula da wasu abubuwan wasu an ambata anan wasu kuma ba su zo ba babba daga ciki tawfirul mahar a cikawa mace sadakinta yadda ya kamata yadda aka yi alkawari a kai yadda aka yi yarjejeniya sadakinta naira kaza ne to a bata sadaki ya yan uwa musulmi ba wani abu ne da za a riƙa rena shi ba renawa abin da nake nufi irin yadda muke mu a al'adar hausawa da fulani sai kaga an ɗauki sadaki iya rubu'i dinarin nan iya shi ake kallo sai ka ji ma an zo ɗaurin aure an kashe kuɗi wajen miliyan nawa a akwatuna amma an zo ɗaurin aure sai ka ji ana tambaya wai nawa ne ma rubu'i dinarin nan ne shi ya dauka auren ne kawai ba zai kullu ba sai da wannan rubu dinari abinda Allah madauki ya fada a wannan aya zamu zo mu ji wa ataitum ihdahunna qintara qintar ana nufin almalul kaseer malamai suka ce daga nan za a hango ashe kenan asalin sadaki ya halatta ya zama dukiya mai yawa dukiya mai yawa hakan Allah madauki ya hore maka ka ba da dukiya mai yawa sharɗanta cewa kowa sai ya ba da mai yawa shine ba daidai ba amma in Allah ya hore maka to ka ba da mai yawa wanda ya kashe miliyan 10 a kayan aure da akwatuna da sauransu me yake laifi in sadakin sa ya zama miliyan 1 ko ba haka bane wa ataitum ihdahunna minni qintaran mimma nun qintar almalul kaseer to amma wannan baya nufin kuma duk daurin auren da aka zo a rika zuba ido a ji miliyan 1 to ba a kyautawa kuma talakawa ba yawa kowa ya bada abin da zai iya wanda zai iya 20 da wani abu alisabun da ake na rubu dinarin ma dai 20 da wani abu ne yanzu ya haura 21 da wani abu a ce 22 25 to amma sai kaga mutum an zo daurin aure a ce wai sadaki sai a ce 10,000 to alisabun yadda kudin ke tafiya yanzu bai kai ba duk da akwai na san dai tattaunawar malamai dangane da aqallu sadaqi shin tilas ne sai ya kai rubu dinari ko ma bai kai ba ko ma kowanne abu wanda yake da valu ana iya sadaki da shi ba wannan matsalar nake so mu shiga ba amma na san dalibin ilimi duk kun san ta to amma dai rena sadakin yayi yawa a cikin al'ummar mu wanda yake bukatar a fadakar a ja hankali akai tawfiru al-mahr abu na biyu mutum wajen zaman sa da matarsa kada ya zama mai yawan gimtsa fuska da daura fuska ba a so wai me yasa ka je ka dauko ta ne daga gidansu ba ka san ta ka barta ta koma gidansu ta zauna wani zai dauka ka dauko ta ne saboda kana san ta ko ba haka ba to in ko ka zo kana san mutum kaunarsa kake da tarairaya ba azabtarwa ba da sakin fuska da wasa da etso kana da za ta kara kauna da soyayya duk wannan ana san amma ba a zauna a kume daga safe har dare ba wanda ya ce wa kowa komai wannan ba ba shi da kyau ba a san haka ka sakin fuska yawa ka saki fuskar ka kuma kar ka zama mutum mai kaushin hali mai zazzafar dabi'a kullum hanci ne da zafi magana taka duk ba dadi daga tana zuwa kaga tana makyarkita tana rawar jiki kafin ta abinci fa za ta baka amma kamar abinci ne zube saboda tsoron zaka mangaje ta ko ka gaya mata magana mummuna wannan duka ba so ka zama salisan hasan salisan mutumin da kowa zai ji dadin zama da shi cikin saukin hali yawa mu'amala mai kyau magana mai kyau yadda ba za ta firgita ba dan ta ji ka dawo ta saki jiki ta yi murna ta yi farin ciki ta tarairaye ka ta tare ka da alheri da murna da duk abin da zai kwantar maka da hankali daga ciki har yanzu mutum ya yi kokari ya riƙa yi wa matarsa ado irin yadda yake so ta yi masa ado Abdullahi bin Abbas ya faɗi wannan yana cewa shi yana son ya yi wa matarsa ado irin yadda yake so ta yi masa kar ka zama in an zo kwanciya ita kaɗai ce za ta yi wanka kai ba za ka yi ba ka zo ka kwanta jikinka yana tsami ba daɗi ga warin hamata kuma kai ne ka je waje ka dawo an je an sha wahala an yi aiki an yi meye tana ganin ka kafin ta dawo kafin ka dawo fa ta kintsa an yi wanka an yi fes an sa turare tunda a gidanta ne ya halatta ta sa turare ba fita za ta yi ba ta ɗauki kayan adon mafi kyau da kai mata ta sa saboda kawai ka ganta ka ji daɗi to don me kuma kai za ka zo ka dawo gida har ba tsatsa bai kamata ba ya kamata kai ma lokacin da za ka fita a kintsa ka a yi maka ado a taje ma gemu a kintsa komai a yi maka ado da hula mai kyau ka fita kalau kuma in ka dawo a ganka kalau din nan wannan duka dan a samu me dan a samu zamantakewa mai kyau ba magana ce ta ƴan kwana kaɗan lokacin da kake angwanci daga bayan kuma daga an saba da juna sai a fara daura fuska kuma a fara kazanta da tattare-tattaren wato kaya ana barin su suna annakiya da datti saboda wato rashin kulawa wannan duka bai dace ba kuma sannan ka zama kai mai hakuri ne akan karkatar halinta a ɗabi'ar mace tana da karkatar hali ba za ta tafi maka yadda kake so ba duk abinka sai ta yi maka wani abu kana son ai dama ta ce ita hagu ba ce ta tubure ta tsaya a nan din rarrashinka kuma ta tsaya a haka to wajibinka kai kai hakuri in ba kai hakuri ba to sai ya zama ka kasa tafiya da ita manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa shi ne istausu bin nisa a wata riwaya istausu bin nisa'i khaira فإن المرأة خلقت من ضلع دمكم شيء أن هل تيتني لذلك أشين إلجي وإن أعوج شيء في الضلع أعلى كما شيء أشين إلجي إن دي في كركتا شيني سمنسا أتو سمنسا دم حكا إن كتي سيكا تن وراشيا ميكي استرس تو ألا بيش استرس با ماذا فارو داك كرياشي تو حكا ما تتكي in ka ce za ka yi tilasta mata sai ta yi rayuwa irin taka to za ku rabu don haka dole kai ne za ka yi haƙuri ita fa rayuwar aure ya ƴan uwa musulmi musamman samari waɗanda suke farkon aure kullum muna cewa ya kamata a riƙa yin wata bita da wani workshop ko da za a yi wa samari kafin su yi aure musamman a yanzu ana buƙatar wannan abun sosai sama da kowane lokaci halaye na ƙwarai da muka tashi a kai a musulunce a tarbiyyance tarbiyya irin ta Bahaushe ta Bafulatani na'am da Barbaren da sauransu duka dai al'ummominmu da muke zaune tare a ƙarƙashin abin da muka saba na addinin musulunci an fara zaftare ta ana janye ta yara samari suna komawa suna tasowa da wata al'ada daban ba wannan ba al'ada da suke gani a fina-finai musamman fina-finan banza na Hausa da ake yin su domin ɗauke mutane daga abin da yake shine daidai da tarbiyyar da Allah yake so mu rayu a kai yawa Allah bai ce mu zo mu yi rayuwa ta al'adarmu kawai ba a dole al'adar ta dace da shari'a haka asalin musulmi tilas ne ba shi da zaɓi sai ya rayu rayuwa ta musulunci ba magana ce to yanci ina da damar in yi abin da na ga dama wannan sabon abu ne ya zo wa mutane gaskiya ne babu mai tsayawa a kanka ya tilasta ka sai ka yi rayuwa irin yadda shi yake so amma kuma dole ne kai din ka san tunda ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka yadda da haka to tilas ne ka rayu yadda Allah yake so yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba yadda kai kake so ba to irin yadda abubuwan suke canzawa yanzu ta hanyar kallakan fina-finai yanzu babu wanda ba shi da waya a masallacin ko babu na rantse ma gaskiya ne ko ko babu yanzu kila lalacewa ta yi kafin a gyara to kuma kowa zai kashe wannan wayar tasa kuɗi a sayar da ta a yi kallakallon irin waɗannan abubuwa musamman samari ka ga yanzu a titi yara su yi group su zauna su ɗauko suna kallon fina-finai kuma a fina-finan nan waɗanda suke tsara su ba jahilai ba ne ko su masu aktin ɗin jahilai ne to masu tsare-tsaren tunanin da masu rubuta abin da za a faɗa ba da ka suke yi ba akwai abin da suke so su yi capturing a ƙwaƙwalen samari suke so su kamo lalle akwai buƙatar a juyo da hankalin samarin zuwa wani abu da su suke so to a fahimci waɗannan abubuwa in har yara suka saba da waɗannan to dole ɗabi'unsu da halayensu za su karkace daga abin da ake so na addini su koma wani abu daban don haka wajibi ne mu tashi tsaye mu ilmantar da 'yan uwanmu musamman samari cewa
rayuwar aure ba ita ce wadda kake gani an kufo daga India ko an kufo daga Turawa ba. Rayuwar aure ita ce wadda zaka kufo daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Aisha da Hafsa farko da Khadija da sauran matansa. Wannan ita ce rayuwar aure. Ba magana ce ta cewa ai ba na zamanin mu bane yanzu. Abinda ake so a samu din akwai shi duka, indai alheri ake so a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ya shafi duniya kuwa, duniyar da za ku inganta wani abu na rayuwar duniya, wani dama duniya ba a hana ku nemanta da fahimtarta ba. Amma abin da ya shafi da adalci da faɗin gaskiya da kyautatawa, to base dinsa, asalin tushensa, yana nan muna da shi a addinin. Ba wani valu ba ne da za ka ɗauko daga iyayen India, mushrikai da suke bautawa gumaka. Duk iliminsu na duniya mutum ya sunkuya ya sa goshinsa a ƙasa ya bauta wa saniya, a ce a gunsa za ka kwafo yadda za ka kyautata ka yi adalci ka yi gaskiya. Gaskiya ba ka kyauta ba. Gafiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa daraja, an aiko maka shi a ce ka watsar da wannan kana kwafo abinda waɗannan suke kawo muku na talla. Don girman Allah ina roƙonku samari, don Allah ku taimaka wa kanku, ku rubu da kallon fina-finan nan, ku dawo sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ta ishe ku duk abinda kuke nema. Daukaka a duniya za ka samu in ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duniyar ita kanta ta zo maka ka ji daɗinta, za ka samu in ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alheri na duniya da lahira za ka same shi in ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ba shi ba wallahi bai kai shi alheri ba. Duk wanda ba shi ba bai kai shi basira ba. Duk wanda ba shi ba bai kai shi hukunci mai adalci ba. Duk wanda ba shi ba wallahi bai kai shi wayewa ba. Ba wayewa ke zance ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam wayayye ne, ya fi kowa wayewa a zamaninsa. Wanda mahallici ke ba shi labari kuma wace wayewa ake nema? Kai sai ka buɗe ka karanta littafin wani, littafin wani matacce, littafin wani ƙazami, littafin wani kafiri, littafin wani wanda bai san girman Allah ba, sannan ka ɗau philosophies nasa da ya rayu a kai, sannan ka ce wannan ita ce wayewa. Shi kuma mahallicin da ya san alherin komai shi ya ɗora shi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. To khuluqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka koye shi ba, khuluqin wa zaka ɗauka? Ya ɗan uwana, dan Allah samari ku kyautata yadda kuke zama da matanku. Menene dalilin da ya jawo rashin zaman aure yayi yawa ne a zamanin yanzu? Da saurin saki, ƙarya ce. An saba da taɗi akan ƙarya, da soyayya ta ƙarya, da irin wannan neman na banza na Turawa da India da aka sako a fina-finan Hausa. Kai ka ɗauka wai in ba a yi wannan ba, ba za a yi zaman aure mai kyau ba. Da aka zo kuma sai aka ga rayuwar ba haka ba ne. Sai ka koma sai aka ga haƙiƙaninka ƙila ma ƙazami ne. Don haka in ba ta samu tarbiyyar ta haƙuri da ɗabi'arka ta ƙarya ba, nan da nan za a karya, nan da nan za a rubu. Kar ka fita ka nuna wani abu wanda a gidanka ba shi ba ne. Ka zama mai tawabu'u, ka kwantar da hankalinka, ka nema gwargwadon ƙarfinka, ka je gidan da ba za a wulaƙanta ka ba, gidan da za a ganka da daraja, to ka nemo daga nan. Wannan shi ne matakin farko. Kar ka zama mai rayuwa a kan ƙarya. To wannan abin sai ka ga kun daidaita, kuma ka yi mata hali mai kyau, ka koyi halaye irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda na ambata, insha Allah sai a samu cin nasara. Zancen yana da yawa. Daga ciki al-it'amu wal kiswa, ciyar da iyalinka da tufatarwa. Na yi zancen wannan. Yawwa, a ciyar isasshen abinci. In akwai, in ko babu, to ai manage gwargwadon yadda za a rayu, a samu na gobe, a samu na jibi, kafin kuma Allah maɗauki ya sake kawowa. Allah dai duk ran da ya bari, duk ɗan adam ɗin da aka bari da rai, insha Allah ba zai rasa abin da zai ci ba. Amma fa ba ana nufin ka kwanta ba ka nema ba, ka je ka nema, Allah maɗaukaki zai baka. Haka nan kiswa, kiswa ɗin nan in Allah maɗauki ya hore maka, duk shekara ka yi kayan sallah, in baka samu dama ba kai haƙuri, duk lokacin da ka samu dama kai. Shi yasa ko a lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai kun ga rabbin abin ne ba da lokacin sallah ba, ko yin kayan sallah al'adar mu ce. Yawwa, ko da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a sa sabo, in ko za a sa sabo kaga kenan in sallah ta zo za a yi to amma wajen abin da ya shafi ciyar da iyali da tufatarwa cewa an tat'amha idza ta'imt wa an taksuha idza kasawt kaga sai rabin abin da kai in ka ci ka ciyar da ita ma'ana duk lokacin da hali ya samu ciyarwa ka ciyar ka ci da ita kai ma ka ci tufatarwa ka samu za ka yi sabo ka hada da su su ma ka yi musu sabo ba lalle dole sai sallah ba in kuma lokacin sallar ne a samu a yi in Allah bai hore na sallar ba to a hakura lokacin da Allah ya kawo sai a dinka amma dai kada a zauna babu tufatarwa babu ciyarwa sannan kuma banda duka banda dukan mace dukan mace ba karantarwa bace ni ba karantarwa bace ka zama mai hakuri musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasi wala tadribul wajh kar ka bugi fuska ya faɗi fuska ne dan ta'kidi dan karfafawa ina nufin kowane bangare na jiki kar a ce ka daki kafa ka gurgunta ta ba haka ake nufi ba da fuskar da kafar da ko ina kar ka daki mace dukan mace rauni ne da kaskanci alama ce ta ka dawo da kanka hankali irin nata kuma baka kyautawa kanka ba kai babba ne kai mai shanyewa ne in ta yi maka duk rashin hankalin da ta yi kai hakuri kuma ma ba wajikansu ne ba su da hankali ba suna da hankali mata in kai sa'ar mace wallahi za ka ji ran da ka rasa ta ko a ce rasuwa ta yi sai ka ga cewa duniya ta yi maka baki saboda da iya rarrashin da iya tattali da iya hakurin wata ma ta fi namijin hakuri ta fi shi iya tafi da kanta ta fi shi iya tafi da shi kansa in ba shi ai in ba ita wani ko ado bai iya ba haka Allah ya yi mu muna da dabi'a daban-daban don haka shi ita rayuwar aure rayuwa ce da ake son mai takamuli babu wani daga cikinmu wanda yake shine kamilun fi nafsihi matar ba kamila bace mijin ma ba kamili bane amma percentage din kamalar yana karuwa in aka hadu aka samu cewa a tsakanin juna akwai wi'ami akwai dacewa da juna in akwai dacewa da juna to za a samu duk abin da ake so na kyakkyawan zamantakewa sannan mutuna maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك دينار ينزم شيء دبو لا دينار أي بما باقي ما دام فتاة بقو مفتاة دي ورغدان يدمو مكي أمفاني دي كوي يدبو لا يكو يتغيبيا da zaka bayar fi sabilillah wajen taimakon wasu ayyuka na addini an gane da kuma wata 1000 ko 500 da zaka bayar wajen raqaba ɗanta wani bawa da wani kuɗin da zaka bayar domin taimakon miskini da kuma wanda zaka kashe domin iyalanka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'zamu ajran wanda yafi girman lada a cikin waɗannan shine wanda ka ciyar ga iyalanka don haka ka ci da iyalinka ya fi fi sabilillah kun gane saboda me ci da iyali wajibi ne fi sabilillah kuma mustahabbi ne ƙarin neman lada ne ka ba da dukiyar ka fi sabilillah amma ci da iyali ka siyo mai kyau a ci mai kyau ai nama da mi ai miya kai da nama in akwai hali duk wannan a cikin wajibi yake in akwai shi kuma wajibi in akwai hali ka ki me zai faru ko baka sani ba idan sallar azhar wajibi ne ko wajibi wajibi idan ka bari ba kai ba akwai zunubi mai yawa to ci da iyali wajibi ne ko wajibi to in kana da hali ka ki akwai zunubi ko ba zunubi akwai wallahi akwai zunubi da haka ba magana sai ta ai wata kungiya ta rowa kamata yayi in za ai kungiyar ma ai ta kyautata zamantakewa tsakanin iyali yawa wallahi na dauka abin nan bai zo muku ba da nan kuna dariya ashe ya zo insha Allah ba mu da member ko dai anan mu sanar in ku akwai insha na bada umarni na fidda shi dan Allah ya fita dan girman Allah ya fita bai halatta ba eh mutun ya rika alfahari da rowa abi halatta ba Allah ya kyauta daga ciki har yanzu ƴaƴan uwa musulmi abin da ya shafi iyali da kula da su adamul hajri illa fil bayt cewa a kaurace musu fa'ibuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna waɗannan matakai na ladabtarwa da Allah madaki ya ambata ai musu wa'azi a kaurace musu faɗan duka na ladabtarwa wanda ba mai jin ciwo ba waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah makai madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani zamu zo kansu kuma a wannan sura insha Allah har mu tattauna akan maganar hukuncin duka zamu zo kansa ku bashi yanzu waɗannan abubuwan da aka ambata shi hajir din da aka ce ka kaurace mata Allah ya faɗa nassan yake fil madadi ma'ana kauracewa wajen kwanciya ba kauracewa ta sallama ka zauna ku yini guda yini biyu sati daya wata guda ba kai mata sallama ba ba kwa magana da juna daga wannan ya shigo falo wannan ya tashi daga wannan ya shiga uwar daki wannan ya dawo falo ba haka ake ba wannan samsam ba haka ba eh ba ita ake nufi ba kaga wasu a zauna aure nawa ya lalace ma saboda kallon talabijin ko ba haka ba wannan za ta kalli wannan tasha shi kuma zai kalli wannan tasha ba ni remote din ai shikenan ai ba ubanka ne sai mun ba ai kaza shikenan sai abu ya lalace aure nawa aka lalata shi akan bal kallon bal a talabijin an yi duk waɗannan abubuwa kuma duk wannan menene ya jawo rashin bin waɗannan abubuwan da muke ambatawa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babi to abin da yake so in faɗa shine akwai wanda zai kaurecewa matarsa kwana da kwanaki in mai raba gidaje ne ma'ana mai gidaje daban-daban ne sai ya zama ya kaurecewa wani gidan gaba ɗaya ba zai zo ba wai ya bata da matar ba zai zo gidan ba wannan haramun ne wajibi ka zo gidan wajibi ka ci da ita inda aka ce ka kaurace mata shine ka ki kwanciya da ita gado a gado kuma shi ma ba wai a ce ka tafi wani gadan ba a gado ɗaya ka ki kula ta shine abin da ake nufi alhajru fil madaji a makwanci wannan makwancin ba ana nufin ka bar gidan ba wallahi in kun ji irin yadda wasu mata suke bugo waya suna ƙara akan mazajensu abinda ake wallahi za ku ji cewa zaluncin da wasu mazan suke yana da yawa yana da yawa damar da mutum yake da ita cewa shi yana fitowa zai fito waje matar kuma kullun tana nan ba za ta fito da ba dama sai da izininsa wannan baya nufin a takura ta mata rayuwa ta zama cewa ta ji rayuwar duniyar ma gaba ɗaya ba ta da alheri wajibi ka shiga rayuwarta ka kwantar mata da hankali ya zama ba azabtar da ita za ka yi ba kuma ka riƙa girmama abu na gaba girmama shu'urinta respect her feelings shi ne ma'ana ka girmama abin da take ji da girmama shi ka kira ta da suna mai daɗi da take so a kira ta da shi kar ka kira ta da mummunan suna kar ka kira ta da in ba ta son a haɗa sunanta da na babanta kar ka kira ta da wannan ka kira ta da suna dai mai daɗi wanda ita take so ba laifi in ka koma yanzu ka yi fatawa ka tambaye ta wannan suna kike so in rika kiranki da shi duk ya dace ummu kaza ummun wane inda yara ummun wane wannan yana da kyau tana jin daɗin wannan ko kuma ma bata haihu bata ce tana son in ta haifi ɗa a ce wane ko wance to a rika kira na maman wance duk yana da daɗi kai mata wannan don ta ji daɗi duk yana daga cikin husnul mu'ashara duk fassara ce ta wa ashiruhunna bil ma'ruf ba haka kawai ake tsallakewa ba daga ciki alhadiyya kyauta musamman wadda take surprised hadiyya yawa hadiyyar da ba zata ta ba zata bace tsammani ba ka yi tafiya kuma ba tafiya kai ba ka je aikin ka ka dawo kuma ka sayo a boye ka boye a cikin wani akwatinka sai ran da dadin yayi dadi ko sai ka dauko dama ga tuntuni na aje wallahi naki dan girmama ma kaga irin dadin da zaka ji wannan abun yana ƙara dankon soyayya kaga ko idan kana cikin wacce mummunar kungiyar ai kaga ba za ka yi wannan ba Allah ya kyauta sannan daga cikin waɗannan abubuwa da za su kyautata mu'amala da zama mai kyau ka daina bibiyar kurakuranta ka daina bibiya da mummunan zato da sa ran cewa daga kaji ta yi wani motsi to yanzu haka kaza za ta yi da kuma zuba ido mai yawa duk ɗan adam inda ka zuba masa ido to sai ka ga kuskure tana fitowa daga ɗaki sai ka kalli me take ta shiga nan sai ka kalla in tana aiki a kitchen in ka je sai ka kalla cewa ta yi wani abu ko ba ta yi wani abu ka riƙa zaton cewa za ta sa maka magani a abinci duk wannan bai halatta ba ka zauna da ita cikin aminci ka amince mata in ka amince mata ka saki jiki da ita ita ma za ta saki jiki da kai amma in kana leƙe-leƙen neman laifinta to ita ma fa za ta riƙe leƙe-leƙen neman naka musamman ku maza a kan harkar waya akwai wannan ko babu don haka ka kiyaye sirrinta ta kiyaye sirrinka za a zauna lafiya kowa ya rabu da sirrin wani da bibiyar laifuffuka da bibiyar kurakurai da yawan tambaye-tambaye me aka yi ne me aka yi ko yawan binciken labari me aka yi a gidansu wani ya zo daga gidansu ko an aiko yarinya daga gidansu ka tsaya kana tambayar ta to me aka ce miki me za a yi in ce dai ba gulma ta aka yi ba duk wannan bai kamata ba yana cikin abubuwan da suke bata tsakani Allah subhanahu wataala ya kyautata mana kuma daga ciki ka daure zama kai mai kishi ne akan matarka babban matakin kishi shine kar ka batta fasadi ya shiga zuciyarta kar ka koya mata kallon pornography kallon fina-finan tsiraici kun kace wata wannan za ku koyi yadda za ku yi saduwa da juna ahir za ta lalace za ta koya baka nan za ta saba da wani za ta nemi wani ko ba daɗe ko ba jima ka ji tsoron wannan abin ka kiyaye yau Allah maɗauki ya tsare ka zama kai mai kishi ne akan matarka ko sunanta baka so wani ya faɗa daidai ne taka ce kai kadai ba ruwan wani da ita yau ba wani karka bari wani na kallanta ko ta fita ba sutura mai kyau haka ka sa mata mai hijabi bayan hijabi ga niqabi da tsare mutunci wallahi ba ko kallon banza ba mai mata amma ta tabo ta fito ga wuya a waje ga menene kowa sai ya kalle ta in sau goma ne ma wani zai iya sai ya kalla ba sau ɗaya ba kuma a cewa wannan matar wani ce kowa ya san yadda fuskarta take kowa ya san yadda zubin jikinta yake baka da kishi baka zama mai kishi ba kuma baka da cikakkiyar soyayya ga matan nan taka duk mai san mata kishinta yake ya tsare ta shi sa niqabi da hijabin nan ba takurawa bace ita ce tsananin kaunar sai ta sa za ka yi haka dan kada wani ya kalle ma ita yanzu waɗanda suke yawo tsirara din ba haka su ne kullum a kalle-kalle ba shi yasa kullum adansu su fito da waɗannan abubuwa shi yasa kullum kana kallon fina-finan nan me ake so a fito da shi namiji kullum a suturce da dogon wandonsa da shet ko ba musulmi ba ne amma mace fa kullum babban abin da ake so shi ne a nuna wannan tsiraicin nata ya fito to kuma duk hanyoyi ne na ɓata mutane a zamanin yanzu kar ka bari matarka ta ɓaci da kallon fina-finai musamman series din nan da ake ta yi na tashoshi daban-daban waɗanda mace tana girki tana gudun kada wani abu ya faru a series an zo kan kaza na kar ya zo ya wuce ta ta ɓata maka abinci ta ƙona maka gida ta jawo gobara akan wani abu na series da ake yi duk a kula da wannan kai ne ka barta baka bata time ɗinka ba ka bata lokaci ku zauna tare kai ne abokin hira a kashe talabijin ku yi hirar rayuwarku ta ji daɗi ka ji daɗi to sai kaga cewa wancan lalacewar ba a same ta lokacin da baka nan ba, amma in dai ya zama cewa television ita ce kawai abin da zaka bar mata ka fita da ita da yara, to ka riga ka lalata matarka, Allah ya tsare mu. Bashi haka in aka shiga wannan gonar wa'azi dari ma ba zai gama maka wa ashiruhunna bil ma'rufi yau, wani lokacin kuma sai ai zancan su ma abin da wajibin su su yi wa maza yau insha Allah ta'ala. Allah ya taimake mu. To malam ya ci gaba yake cewa fa in karihtumuhunna, in kuma kun kyamace su kun ki su ba kwa san matan, kiyayya ta shiga tsakaninka da matarka, to ba a ce fa fariquhunna ba ko kun ga dai in shartiya ce ana yawa, ma'ana bayanin hali ne in an samu yanayin cewa kiyayya ta fara shiga tsakaninka da matarka, ai umarni ne zai zo ko, to sai ba a ce fa fariquhunna, to shikenan kawai ku rufe chapter din a dakatar da zaman. Allah bai faɗi haka ba, sai ya maka wani wa'azi tunda shine al-alimul hakim, ya san abin da baka sani ba, dan abin da ka sani ma dama dan kaɗan ne, sai ce fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira, lalle to asa malamin suna cewa asa daga Allah ta haƙiƙi ne ba wata ƙila ba ce yawwa, ma'ana amma tunda ana magana ne da kai da baka san gaibu ba, Allah ko shi ya san gaibu, in ka zama akwai ƙiyayya tsakaninka da mata to kai haƙuri da ita, wannan shine umarni da zai biyo, kai haƙuri da ita domin kuwa abin da kake ƙi din nan sai Allah ya zo ya sa alheri a cikinsa. Menene sa alheri? Ko ya hore muku ɗa, ko kuma shi kansa wannan ita kanta wannan ƙiyayyar Allah zai ɗauke ta, Allah zai ɗauke ta, abu ne mai sauƙi domin ƙiyayya mai tece ai ba hali ne dawwamamme ba, hali ne aribi, da dawwamamme ne da baka aure ta ba, da soyayya kuka auri juna, don haka wani hali ne ya gitto daga baya ka ji ba ka santa, to tunda ku gittawa yayi to zai iya ta sake gittawa ya tashi ya tafi, wannan shine khairan kathira din da la'alla Allah zai samu kushi. To sai fi fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira. Al-Qurtubi ya hakaito wata kissa a tafsirin sa daga yace Ibn al-Arabi ne ya fade ta, Ibn al-Arabi al-Maliki yace Abu al-Qasim Ibn Habib ya bashi labari daga Abu al-Qasim As-Sayyuri an Abi Bakr Ibn Abd al-Rahman yana cewa كان الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني. كن فندي أبو محمد هو ابن أبي زيد القيرواني من رسالة. ما لم من رسالة. نعم. ما لم من رسالة ابن أبي زيد القيرواني. كوا يا صن متعينسا. بإلمنسا. بمنزلة الدين المسلمسي. تو ينادى وتماتا. mai mummunan hali, Allah ya jarrabe shi da ita, mata ce mai mummunan hali, ku duba ko wannan babban malami irin Ibn Abi Zaid tana munana masa da bakinta, irin mai harshen nan ne marar mutunci, tana gaya masa maganganu ba daɗi, kuma tana kuntata masa wajen haƙoƙinsa, tana cutar da shi da harshenta, shi ne da ɗalibansa da mutane da suke sansa suka taru suke masa magana akan wannan mata, kai ko wannan ba Allah me yasa dole sai ka zauna da wannan matan ne, ma'ana aka koma ana masa wa'azi har ake aibanta shi dan me ya haƙuri da zama da wannan mata, ya aka kai wannan irin haƙuri ne da kai, to shi ne sai yake cewa ana rajulun kad akmala Allahu alayya ni'mata fi sihhati badani wa ma'rifati, yace ni mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kammala masa ni'ima a lafiyar jiki, don mutum ne an ce mai lafiyar jiki da ilimin da Allah ya bani, Allah ya bani ni'ima da kuma abin da Allah ya hore mini na bayi da na mallaka ma'ana wa ma malakati yamini da abin da dama ta ta mallaka ma'ana da sauran abun mallaka ma sai ce wala Allah tayu ita wannan mata bu'ifat uqubatan alayya ko uqubatan ala dhanbi wata uquba sai Allah ya yi mun akan wani zunubi na shi yasa ya bani wannan matar sai ce fa akhafu in faraqtuha ina tsoron in na rabu da ita an tanzila bi uqubatun hiya ashaddu minha ina tsoron ya zama in na rabu da ita wata uqubar da tafi wannan tsanani ita ce za ta zo mun dan haka ku bani in yi hakuri da ita to dan haka ashe ba a san gaggawar saki daga kaji wani abu a zuciyarka na kyama dangane da matarka hakuri hakuri kuma hakuri kar ai gaggawar rabuwa la'alla wani laifi kake wa Allah ya jarrabe ka da wannan matar take wannan fa idan ita ce fa da laifin yawa wanda sau da yawa kuma zaka ga ba ita ce kawai da laifin ba kila da laifinka a ciki kai ma baka bata haƙƙinta ba kai ma ka muna na mata zato kai mata abubuwa zamu zo kan wannan kuma ta abin da ya shafi dama mun fara maganar adlu da cewa ka nemi ta fanshi kanta to wannan fa duka idan ita ce da laifi shine zaka ki sakinta har zaka takura mata ta fanshi kanta amma in kai ne da laifi to dama haramun ne kai mata irin wancan adlu bayan kawo wannan kissa shine har malam Qurtubi yake cewa qala ulama'una malaman mu sun ce fi hadha a wannan da aya da wannan kissa da na kawo dalilun ala karahati talaqi ma'al ibahati dalili ne akan cewa saki makruhin abu ne da shari'a ba ta san sa tare da cewa halal ne matukar sa ya zama me mubah la yu'maru bihi ko kuga kenan ba zai zama ibada ba eh la yu'maru bihi ba abun ai umarni da shi bane amma mubahi ne mubahi kuwa wani abu ne da in kai babu lada a kansa barinsa kuma baka da zunubi a kansa don haka in za ka yi haƙuri a kan cutarwar mata ka yi haƙuri ya fi maka alheri da ka ce a lalata auren nan da nan a rabu la'alla in kai mai sake ka auro wata ne kamar da za mu zo mai magana wa in arattum istibdala zawjin makana zawjin in kai mai irin wannan abu ne to la'alla ka saki wata ka je ka auro wata wadda za ta zama maka uquba kaga ba kai hankali irin malam ibnu abi zaid al-qirawani da ya ambata a nan ba kai haƙuri kuma ka roƙi Allah ya kawo maka mafita ina ce dan adam ce kuma Allah yana jujjuya zuciyarsa in kai addu'a sai Allah ya canza maka ita ya juya maka halinta ya juya maka ɗabi'unta abinda kake gani mummuna a halayenka sai Allah ya juya maka ka riƙa ganin su masu kyau kuma ta zama mutuniyar kirki abu ne mai wahala a gun Allah ko mai sauƙi ne babu wani abu mai wahala a gun Allah don haka komai ka hada shi da Ubangiji ka hada shi da ibada ka koma zuwa ga Allah ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi maka duk abin da ya dame ka mu tsaya a nan saboda lokaci sai ya zama tashinmu shi ne dai kan wannan fa'in karihtumuhunna wajen karanta abin da malam ya ambata a littafinsa Allah muke roƙo ya ƙara zaunar da mu da iyalanmu lafiya Allah ya zaunar da ƙasar nan tamu lafiya Allah ya tsare mu daga dukkan abin da yake aukuwa marar kyau a wannan ƙasa tamu inda wani abu yake faruwa marar kyau muna roƙon Allah ya dakatar da shi da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da dukkan abin ƙi da ake yi a wannan ƙasa tamu muna fata Allah ya kawo ƙarshensu Allah ya sare mana al'amura ya kuma taimaki shugabanninmu akan dukkan alheri da kuma maganin abin da yake shine abin damuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk